بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara hada mu a daidai wanda ranar Lahadi 13 ga watan Jumada tsani 1446 wanda ya daidai 15 ga watan Disamba 2024 miladiya a wannan majalisi na mai albarka da muke karatu cikin muqaddima ta malam Birsala muqaddima da malam yake bi ta domin yin bayani da kama kinin annabi da sahabbai wanda suka bi su da kyautatawa in ba mata ba a wancan zama mun shiga inda malaki cewa tarkul mira'i wal jidal fi din da barin yin musu mara amfani a addini sha da za mu ƙara karanta wannan gaba har zuwa ga inda Allah ta'ala ya bada tawfiki za mu tsaya a wurin malaki yace wa tarkul mira'i wal jidal fi din wa tarku ma ahdathahu al muhdithuna wa sallallahu ala sayyidina muhammad nabiyhi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sallama tasliman kabira malai yace daga cikin abinda ahlus sunna suke yi shine tarkul mira'i barin yin musu jayayya shine al mira wal jidal da kuma yin musu fid dini al'amuran addini wa tarku ma ahdathahu al muhdithun da kuma suna barin abinda masu kagawa suka kago wa sallallahu ala sayyidina muhammad kuma Allah ta'ala yayi salati ga shugaban mu annabi muhammad nabihi annabinsa wa ala alihi kuma yayi salati ga mutanen gidansa wa azwajihi da matayansa wa dhurriyyatihi da kuma dhurriyarsa wa sallama tasliman katira Allah ya mishi aminci aminci mai yawa muna a fashin baki game da matashin da malamin yace wa tarkul mira'i wal jidal fi din da kuma barin wato yin jayayya da musu mara amfani a addini yana daga cikin wato matafiya ta ahlus sunna wal jama'a shine idan suka fahimci gaskiya guda daya gaskiyar da take Qur'ani da Sunna to kawai suna yin da'awa zuwa ga gaskiyar ce idan aka sami wani mutumi shi ake sake nan daya yana yin husuma yana wasa kwakwalwa yau shi zai ci da baki ko ba samu wanda ya fi shi iya baki kuma ya ci da baki ya ci shi ma da baki to ahli suna ba za su saurara irin wannan su sun san gaskiya kawai ba za su saurara wai wa ya fi wani karfin baki ya iya lauya magana talaka su ba suna ba barin wannan jayayyar suna barin kuma wannan musu a cikin addini mara amfani in za a yi musu sai za a yi musu na za a karba in musu ne wanda in aka yi kowa zai aje abinda bai fahimta ba ya karba gaskiya wannan ahli suna sai su yi wannan wannan daga cikin Qur'ani duk akwai irin wannan mujadala din wajadilhum billati hiya ahsan in za ka yi mujadala da su kai jayayya da su da abinda yake mafi kyau to ahli sunna suna yin wannan amma ba sa yin kawai a ce wai wane shin da shi yafi karfin hujja shi yafi karfin iya magana abin magana sa a yau gobe kuma an samu wanda yafi karfin magana shi ma kuma abin magana sa a gobe ahli sunna ba sa yin wannan sun san gaskiya na Qur'ani na sunna duk hujja duk iya maganan ka in kana kafa hujja ba da Qur'ani da sunna ba to ahli sunna ba su sarari abin da kake faɗa dan su san ba gaskiya kake faɗa ba Imam Malik da sauran malamansa da yawa suna faɗin wannan magana suna cewa man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat akthara tanaqqul duk wanda ya maida addininsa in matsotsuwan addininsa shine ya ga su waye ya fi husuma waye ya fi jayayya ya fi lauya harshe to ba za ka same shi bai da aqida guda daya yau yana wancan aqidan gobe yana wancan aqida ya tsallaka saboda haka gaskiya tana littafin Allah tana sunan manzon Allah tana manganin magabata wannan shine ma'auni kawai gaskiya mu addinin musulunci duk abin yanda mutum yake da wani ilimi ko ya iya lauye zance mutakar ba yana kafa hujja da Qur'ani da Sunna kuma a mahanga na magabata ba sahabbai to mu a wajen mu ba gaskiya yake yi ba kuma kawai jayayya yake yi kawai da musu kuma jayayya dai mara amfani ba za mu tsaya muna mushagatu da shi ba inda mu mun fahimci gaskiya kawai za mu yi gaba shi in yana so ya biyo mu to biyo mu hakan turban gaskiya mun kuma yana so ya zauna a nan ne ya ci gaba da jayayya sai ya ci gaba da jayayyarsa wannan shine masu manhaji na ahlus sunna akwai magana ne Imam Malik da yake faɗa akan wannan mas'ala Imam Ahmad ya fara cikin kitabul ilal daga Ishaq ibn Isa al-Tabba' Ishaq ibn Isa al-Tabba' yake cewa ra'aytu Malik ibn Anas ya'ibul jidal wa lam ra'a fi din naga Imam Malik yana aibata yin jayayya da musu a addini kala yana cewa afa kullama kana rajulun ajdad min rajulin shin zai yi a ce duk wanda yazo muka tara muka gora mutane guda biyu suka yi musu da juna daya shinye daya da musu aradna an narudda ma ja'ana bihi jibrilu ila annabi sai mu ce bari mu tunkuda abinda jibril yazo mana da shi yazo ga mazala sakon da ya kawo ma bazan Allah sai mu ce za mu bar shi ko wanda yafi iya magana kaga wannan Imam Malik ina ganin wannan ba za a sami dabi ido ba to galibi irin su mu'tazila da su asha'ira da sauransu ta hanyar haka suka fito ta hanyar irin wannan wasan kwallon a zauna kawai ana tattaunawa kan abubuwar da suka shafi addini suka shafi ubangiji da sufofinsa suka shafi kuta da aljanna amma ba mai kawo kuta ba mai kawo qur'ani ba mai kawo sunna su qur'ani da sunna sai ne kawai idan an gama kawo ra'ayin sai a ga to ina ne wanda azza da ko wani wata aya da ta daidai da wannan san zuciyar nawa kaga shine yayi abinda malamai ke cewa i'tiqada thumma sadalla sai da ya dauko aqidarsa da amma can sai je yana neman ya fita neman dalili shi kuma a aqida ta musulunci zaka fara yin hujja ne kafin ka aqida sai ka je ka fahimta tukuna fa'alam annahu la ilaha illa Allah akti ka sani sai ka sani tukuna sai ka je ka shiga qur'ani da sunna ka yi din kaya kaga wannan ita ce aqida ta daidai shi kenan sai ka zama kana da hujja zaka ga a aqida ta ahlus sunna ba idan ya kawo qur'ani da sunna a kafa hujja da ita amma ka gwada da wanda da yake cewa ana cewa ya dauko inda tushen dariƙarsa a cikin Qur'ani sai cewa Allah istaqamu ala dariqati to wannan ina magana akai magana dariƙar nasa a ciki kaga wannan kaga sai da ya dauko wannan ita wannan aqidan sai ke shiga yana neman mata hujja kamar kuma an ana magana cewa da sauran uwan mu da muke musu magana cewa wannan bukukuwa da ake yi duk shekara ce bukukuwan haihuwa na ma'aiki da muke ce musu babu hujja a ciki in a ce su shigo Qur'ani sai a ce ai an ce fa yafra an ce su yi farin ciki saboda haka an ce su yi farin ciki da ni'imar ubangiji ai manzo Allah shine ne ba kaga wanzu wannan in ka ce haka zaka yi to ai wato ka bar Qur'ani a hannun kowane halakacce duk ya dauko wani halaka sai je shigo cikin Qur'ani ya lalabo wani abu lalabo wani abu ai shi ma yanzu da sai kirista yace an ce fawil musallina kaga shi kenan babu context ba a kulawa da yanayin tsarin yadda magabata suka fasara Qur'ani ba kuma yanayin yadda wato jeren giyar ma'ana take ga an duba to da kade wato aqida ta musulunci tana Qur'ani tana cikin sunna ba kawai zuwa zaka kaje ka kwanta ko kuma ka dinga wasa kwalwa kana kawo aqida ba zuwa zaka yi a cikin Qur'ani da sunna a samu aqidar tukuna sai ka ce wannan ita ce aqida ta kuma wannan haka sahabbai suka yi kuma haka wanda suka bi su yake tadawa suka yi Imam Malik har ila yau a cikin tartibul madarik al qadi iyad ya ka ina kalto daga Imam Malik yana cewa idan wani mutum ya zo mai wurin Imam Malik yace bari mu jayayya in gani ko zan cika kai ko kai ka ci ni sai ce masa amma ana fa ala bayyinatin min amri to ni ka gani ina kan yaqini ne ni ina kan yaqini na Qur'ani da sunna wa amma anta amma kai fa shakun tunda kai kana da kokanto gami da addinin ka fa zahab ila shakin mithl da kaje ka samu mai kokanto shi ma fa khasimu kai jayya da shi amma ni na riga na rike gaskiya ba magana kuma ni wani yazo yana cewa mu zo mu yi wani jayya mu zo mu yi wani mukabala zaka ga da yawa daga cikin ƴan mu dalibai suna yayata wannan magana a bakuna su cewa a zo a bamu mu yi mukabala ana yin mukabala ba a yi ba yayin da kake sa ran za a samu gaskiya wajajilhum bil fihi ahsan duk a Qur'ani in za a mujadala da Allah a karbi gaskiya amma yayin da kake da rinjayar da san cewa mutane a haba gaskiya suke nema ba ko da an zo an yi kawai zai zo ya dinga wani manuba ne yana bata lokaci kamar wannan wanda yake zagin sahabban nan da aka tara shi aka tara mashi malamai awo awa nawa aka yi ka duba ka gani har sai ka gaji da gari wato awa hudu ne ko nawa ne mu aka yi wajin aka yi kuma yace shi wai ai kaza 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 kaga wannan ba wai ana neman a fahimta bane to irin wannan kawai in aka yi ba ne ma ake a fahimta ba sai ka kyale mutum a sami abinda aka yi shine mafi daidai a sami wanda shi yana da karfi karfin iko da zartar ba su tsaye da shi
Imam
Malik da a
zo
da irin wannan bayanan sai ya ce shi kawai yana kan aqidar sunna da Ali eh tunda shi ya riga ya fahimci aqidar Qur'ani ya ce saboda shi yanzu ce abinda yake sa shi wancan wanda abokin magana nasa ya fishi baki to shi yanzu Imam Malik zai barna shi ne wanda yake abinda ya fahimta kina Qur'ani da sunna zai yi tunda kafi ne baki shi Imam Malik bai haka ba to kaga sai shikenan sai a shiga zaurance a shiga kaza a shiga kaza a shiga kaza shikenan sai a sufara to amma inda an yi da cewa Qur'ani da sunna su ne za su raba gaddama to kaga shikenan kawai wannan abubuwan su za su raba gaddama bai kamata a sami wato wani jayayya ba to banda wannan kuma daga cikin abin da malamai suke kawo a wannan gaban shine banda suka kawo husuman cewa a cikin Qur'ani akwai zahiri akwai batini akwai wani abin da take zahiri mu a shari'a da muke yi yanzu haka akwai kuma batini wanda yake ba mai fahimta sai su wanda suke khasatul khas su ke bacin mutane ne irin su fayan nan haka wanda suke kashe fi suke waye suke kaza suke da wani ilimi na ladunni to asali ana iya samun wani ilimi mai zurfi malami kaga da wanda yake ba malami ba ya kara abinda ya sani malami abinda malami ya sani ya kara abinda wanda ba malami bai sani ilimi mai zurfi kuma duk da haka yau ko yawaita karanta Qur'ani kuke yi kana da daburin ma'anan sa idan da ka zo ka ƙara karantawa sai ubangiji ya ƙara buɗa maka kirjin ka fahimci wasu ilimuka masu zurfi a Qur'ani to wannan shi ba shi ake magana na ilimi da ake magana na cewa akwai wani ilimi mai zurfi da ubangiji yake ƙara sa masu mu'mini su fahimta ba su bai suka kawo irin wannan magana suke cewa zaka iya ganin cewa shi kai shan giya a wajenka haramun ne shi da yin shan giya kai a ganinka ne kai zahiri kai ahlul zahiri shi ahlul batin ne shi yana mu'amala ne da batini kamar yadda annabi hadir ai kashe rai ne yayi haramun ne a zahiri a shari'a amma ga shi ya kashe shi yana da ilimi na ladunni shi kuma annabi Musa yana da ilimin shari'a haka suke faɗa to wannan duk wanda yake faɗa wannan magana to so yake yi yayi ko na fito da sunnan ma'aiki yana cewa shi ma zai iya kawo wasu aqidu da za su suka fi na ma'aikin ba shi a wajensa kuma ya kafa da misali inda yana cewa batsinin ne to me yana shi kira mutane kuma tunda dai batsini ne shari'a ba shari'a ba ne sai bar mutane akan shari'a shi tunda Allah shi ya gane da batsinin shi karar kansa sai ya ce shi kada ya halaka to amma kuma zai zauna kuma ya kira ma wannan tafarkin nasa suna ya ce da ko ɗari ka su ko wani abu kuma ya ce dole sai an bita kuma ya dinga kawo wasu ka'idoji daban-daban a cikin wannan tafiyar tasa in an yi magana kuma ya ce wani ilimi ne na musamman shi ya same ta wani lokaci wasu su ce kuratan maza Allah ya gama maza Allah ya bashi wani lokaci ma su ce mala'iku suke gani wani lokaci ma su ce Allah suke gani kai tsaye suke suna faɗan waɗannan maganganu to shi ma har ila yau Imam Malik akwai magana irin wannan da aka zo ana mashi magana wani mutum ya zo yana tambayar shi akan irin wannan ilimi na batilin sai Imam Malik ya ce wa inna ilma al-batil la ya'rifu illa man 'arafa 'ilma al-zahir yace ilimi mai zurfi da kake magana ba yanda za a yi mutum ya saki sai ya san ilimin shari'a sai ya san ilimi na wanda yake mabayyanin ba bi yanda za a yi ka fahimci addini mai zurfi in an zo wajen maganan wato tsarki da sallah kai baka san gumi ba wato wannan wani abu da watakila ya kamata mu rika faɗa kaga shi wannan mutumi da yake sangar za ku ga galibi yana da wallafe-wallafe da waƙe-waƙe da yake da shi gami da wannan ilimi na batsirin nasa amma abin da zai baka mamaki da zai zo ko da shekara biyar ya maka gami da ilimi wallahi sai ka samu kurakurai na ilimi wanda ba zai wahala wato ɗalibin ilimi ƙarami ɗaliban ilimi ƙanana irin mu wallahi za mu ci gyaran shi mu ce wannan abin ma ba daidai ya faɗa ba baya riƙe littafan daidai baya riƙe maganganun daidai baya ma gane wato matakayya na malamai batini ilimin batini ba ai shi ne ke ce maka akwai ai suna fara kawo maka wani abu da zaka iya karba ne akwai ilimi ne mai zurfi malami ya dara wanda ba malami ba wanda yake gwani ne a Qur'ani kullun yana karantawa kuma ya san ma'anan Qur'anin yana ƙara dawowa ubangiji na ƙara haska mishi gidin sa wala ilimi ne mai zafi da ubangiji da ma yana kan bayar yawa irin wannan yace zai duba ubangiji ga da shi wani abu na ilimi wannan zai iya samu haka amma ilimin la kawo kaza kishi ta shari'a da ma'aiki shari'a ta ma'aiki kace ban da ita kace kai wanda ya ganka wanda ya kaza wanda ya kaza shiga aljanna kaga yanzu ka zo kana rima da sunan ma'aiki ka kawo bidoyi iri iri kace in an tashi an ce me yasa kake kawo wannan kace ilimi ne na musamman ka samu kai ka kawo wasu salatai iri iri in an tashi magana kace ai manzo Allah ne kurarakan ka gani ba in an matsa maka kace ma shi kanshi Allah ya gaya maka to kaga yanzu wannan ilimi na ladunni ba zai farka ba zai karbi wannan saboda in kace zaka bar jama'a san zuciyar su ni ma ina da wasan zuciya kawai shikenan sai jan kullu kai da limamu ba mu tuwace ne ma na zama wali ba shikenan ba shikenan an riga an gama to shine Imam Malik ya ce wa inna ilmal batin la ya'rifu illa man 'alima ilmal zahir la ya'rifu illa man 'arafa ilmal zahir wa 'amila bihi ba yanda za a yi sanci sai ya san ilimi na zahiri na shari'a din kuma ya aiki da shi ba yanda za a yi ka zauna ka ce baka sallah baka azumi kai a gani ido amma kai ka san me kake yi bai kai to kaga yanzu wannan ai ba mutum bai zama musulmi ma tukuna ya daina shari'a baki daya in an zo a je sallar juma'a sai shi baya zuwa shi ne tashi yakan je ne a nade mishi kasa ya je wani guri to kan kaga wannan wani ilimi ne na batini a irin wannan da zai sa ka bar addini baka aiki da addini shine Imam Malik cewa dole sai ya san ilimin zahiri kuma yana iya aiki da shi sai ce fathullahi alaihi ilmal batin Allah ya maka fatahi Allah ya masa fatahi na ilimi mai zurfi la yakunu zalika illa ma a fathi qalbihi wa tanwirihi ba haka ba zai samu ba sai ubangiji ya buɗa mishi kirjin sa ya buɗa masa wato zuciyarsa shi ko wannan sai mutun ya tsaya ziryan akan addinin musulunci sannan Allah zai masa wannan sai ya ce kuma alayka bil bayyinil mahab yace kaga na umarce ka ka lazimci wato abinda yake mabayyani shari'a mabayyani mabayyana shari'a wa iyyaka wa bunayyat at-turuq na hane ka da wasu hanyoyi fadararru ka tsaya kan turban hanyar addinin musulunci ita daya wa alayka bima ta'rif kai aiki da abinda ka san shi a cikin Qur'ani da Sunna wato ruk ma la ta'rif ka bar abinda baka sani ba wannan Imam Malik ya kace fa wannan magana idan aka ga duk magana cewa wasu sun kawo wata mazhaba wanda su sa'a malikiya da sauransu su ba malikiya suke riba galibi malikiya ne za a yi ta fikin amma an tashi maganar suruki da waye zaka riba ba su sun dinga maganar maliku kuma an shiga wata magana daban ba za ka taba ganin sun kawo maganar maliku eh to mu kuma abin da muke magana Imam Malik ba annabi bane ba ma'sumi bane amma kuma malami ne da yayi addini hidima malami ne da ya tsaya wato tsayin daka akan sunna ta ma'aiki to yanda kake bin wato ra'ayin Maliku a fitihu shi ma ka bi ra'ayinsa kuma a ilimi na aqida da tauhidi da kuma ilimi na sanin Allah tunda shi ba bai zama malamin fiqh ba kawai ba malamin fiqh ne malamin zuhudi ne malamin komi ne shi din sai da aka yi da tsoron Allah sannan ya zama malami ya zama imam to da aka yi dan me zaka bar aqidinsa ka je ka ce kuma zaka dauke abubuwa na fiqhunsa kaga wannan ba zai yiwu ba to sai malamin ya ci gaba da cewa wa tarku ma ahdathahu al-muhdithuna da kuma barin daga cikin abin da aqidan sahabbai da kuma wanda suka bi su da kyautatawa shine suna barin duk abin da masu kagowa suka kago kaga ashe bid'a ita barin ta ake yi kaga yace wa tarku ma ahdathahu al-muhdithuna da barin abin da masu kagowa suka kago kaga babu wani wato magani ga wata bid'a da wani ya kirkiro shine illa ya batta ba magana ne ce za a je a duba a gani hasana ce husaina ce kyakkyawa ce ba kyakkyawa ba ce duk wannan ba magana ake ba a'a bid'a ce dai ko to a mata kawai wannan shine aqida ta magabata wa tarku ma ahdathahu al-muhdithuna jimi sada al-lafazun al-ihdath a fararwa da wannan lafazin al-ihdath zaka ga wani ana amfani da shi wani lokaci a fayi da bid'a amma da wani lokaci magabata suka yi amfani da kalmar ihdath za su ya tattaro har ma wato sa'a mu'alla misali mutum yana shan giya an zo za a yi bikin aure za ku ji a ce yana ana ta wato kada kai da raye yake wannan suna kashi al-ihdath ko kuma wani wata sabuwar wato aqida ya fara ita a ban kasa ya zama shine jagora to wannan shine al-ihdath ya fara da wasu wani wato fararen abu a cikin addini sabanin lafazin shi bid'a lafazin bid'a galibi suka yi sun fi wato amfani da shi a zukacin ma'ana da yake magana bid'a addini al-ihdath suka amfani da shi wani lokaci yakan zama har sabon Allah ma al-ihdath zai auto kamar wanda ya zama yayi kokarin ya ce shi a garin sa kawai mata ba sa hijabi ba misali to kaga wannan magabata shi kira shi al-ihdam ahadatha al-muhdath ya kirkiro wani kirkiren dan abu wanda ya sa abu sai a musulunci amma bida galibi sun fi tsuke ta ma'ananta akan ta duka nufin a cikin addini baki daya nan dai kamar da malaka ya mana shine wato wajibcin a bar duk wani kirkiren abubuwa zunubi ne ko kuma bida a ce a cikin addini dama kuma manzo Allah ya faɗa mana a cikin hadisi cewa bada al-islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada musulunci ya fara bako za ka ga masu yin sa a lokacin manzon Allah farko a Makka sune baki ana ganin su ana hankaran su ana ganin abin da suke sun saba kaza 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 to haka musulunci zai duka koma yana zama bako ana ganin wanda yake addini ya zama kaman bako a cikin al'umma ana ganin sa kamar shi wani irin mutum ne haka yake sanya rayu shi har ya rayu ko ya rike addini guda daya ba ya dan watayawa za ka ji ma'aluma suka ce ai wani social usas ne to za ki shi suka yi wato suna nufin yan ta baki ita ba karatu idan suka ce social abin da suke magana kenan shine wato shi ya kadai ta badan musalanci nasa amma kuma in an tashi ana dan kidin sa duk ya kadin ta tabaru wannan duk wannan baya cikin wato abinda magabata ke yi abinda magabata ke yi shine musulunci zai koma ya zama babu din ba amma yayin da ya zama babu din sai manzo Allah ya ce fa qubal lughraba ma dallada baki a wannan lokaci kuwa musulunci kowa ya zama yayi ma musuluncin ayaga ya dauko bid'a ya zama shi yake ado ta kuma a ganka baka komi sai sunna to Allah manzo Allah ya ce ma dallada kai alladhina yasluhuna inda fasadin nas wanda su suke zama mutane nagari yayin mutane suka zama mutanen banza su kuma sun kirkiro bid'a sun zama ba ruwansu da aiki da musulunci ba ruwansu da alkita musulunci a gidansu da wajen gidansu da cinikayyarsu da komai shi kuma aka samu aikin su kenan da zaran an yi magana ce a addini na addini na sai ce wannan dan tsanani ne ya dali shi dali to wannan ya zama bako kenan to manzala kuma yace wannan ma dalada bako to yayin da aka sami bidiyoyi suka yawa wanda wannan shike sa ya sunna ta zama mutu to ka ce a dawo zuwa ga sunna kuma a bar bid'a da zai kai ka zama bako kuma to kuma manzala yace ma dalada kai sai zaka ga a su masu bid'a suna cewa ai kowa ya je addini shi muna amma a daina yin wa'azin cewa kaza ba ta ba ta kaga in kace zaka wannan hakikani suka ce a daina musulunci ka ce wai mu daina yin wato da'awan cewa wanda ya bid'a kaza ya sa'a mu Allah wanda ya ce Allah uku ne ya sa'a mu Allah mu shi kawai kowa ya yi nasa yanzu musulunci ai duk ka riga ka duk Qur'ani cike ke fallar yin raddi kuma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din yana yi ma ahli kitabi raddi amma yanzu kace din mi shiru a'a a zo a faɗa cewa abin da kake ba mu kyau amma ka maka hujja shikenan kaje ka duba idan ka gamsu shikenan in ba gamsu ba kuma ubangiji zai mu zo mana hisabi baki da ba shikenan ba ba magana a bada maka amma dai dole ai wazi wajibi a rika yin wazi a shi sa wato Imam Malik shi ma a wannan gaban za ku ga ina ta kawo magana Imam Malik saboda daidai wannan gaban ana samu yan malikiya masu da awan malikiya suna fantare malikiya a wannan bangaren sai ga mutum ya kawo bid'a kuma ya ce shi ba malikin ne kuma ya ce shi wannan bid'a kyakkyawa ce sai yayi to Imam Malik yana daga cikin wanda ya riga wato nana ta cewa bid'a a cikin addini babu ita duk abin da zaka kira shi addini to mutukar bai zama addini lokacin ma'aiki da sahabban sa ba to yanzu bai zama addini ba haka ya faɗa ya ce amma mun sha kawo wannan magana fa ma lam yakun dinan yawma idin wala yakun al-yawma dinan abinda da can bai zama addini ba in aka yi da sunan addini to yanzu bai zama addini ba yanzu waɗannan abubuwan da ake yi ce ake tarjima da mutane da san a lokacin sahabbai manzo Allah ya san shi ba bai san shi ba sahabban sa sun yi bai san shi ba ina babu shaci fikihu babu shaci fikihu ba ma san waɗannan abubuwan ba duk yanzu ne haihuwan shekaran jiya wani malami yanzu ya kawo shi to Imam Malik cewa duk abin da bai zama addini a wannan can lokacin ba to yanzu dan ka zo ka kirkiro bai zama addini ba zama bid'a kaga sai a bar shi ita kuma bid'a to kaga anan ba kamar yanda wasu ke cewa bid'a za a samu ta bid'a wajiba ba suka kasa bid'a gurgurdan yanda aka kasa guce guda biyar suka ce akwai kuma bid'a wajiba ko bid'a kuma wajiba kaga abun ya zama bid'a ce amma ko aka ce wajiba sai an yi ta aka ce akwai bid'a kuma mustahabbiya akwai bid'a kuma makruhiya akwai bid'a haramu akwai bid'a mubaha wato dake ta kuma halalce in kaga dama kai kaga dama kaka yi bid'a da kake cewa wani wajiba wa shine kaman kada qur'ani yau shi aka da wai har kada qur'ani ne bayan ma'aiki dan haka ita ma bid'a ce shi ma wani kada qur'ani bid'a ne fara da makarantu shi ma wani bid'a oyi ne duka kaza 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 da abubuwa dai da yawa daga cikin malamai wanda suka dauki wannan turban sun dauko shi wajen wani malami da ake kira Al-Izz ibn Abdussalam shine wannan kuskuren shine wannan kuskuren na fahimta amma kuma tun a da can daga cikin malamai manya Abu Isa Shatibi yayi masa raddi yana da littafi da yake kira suna Al-Ihtisab yayi masa raddi mai tsauri cewa ba duk abin da yake kira bid'a duk ba bid'a bane in kana magana hada Qur'ani ne in dai rubuta Qur'ani da kake magana bid'a to lokacin mazala a rubuta Qur'ani yana ma da marubuta Qur'ani marubuta wahayi ba sai ba yana da shi ba in kuma rubutu ne kake magana to da ba tinka zo ba aiki ba ana rubutun kuma bayan ma'aiki ya zo ko a cigaba da rubutu kuma Allah ta'ala ma da ya tashi cikin daga ni'ima da ya badan adam sai yake cewa ya ayat take ya banda iqra bil qalam اقرا عندي الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم وند شي سنه ده دان ادم القلم القلم ما غير رubutu kenan to zaka lokaci dan arzu qur'ani ayi bid'a gashi Allah kala ya faɗa maganar cewa kai maganar rubuta qur'ani shi kansa za a riga rubuta ilimi zaka wannan ba zai zama bid'a ba fara da makarantu kuwa eh ga rubuta wahayi da akai din manzala yana da kitabul wahayi din aka mishi wahayi sai ya zo ya ce ku zo ku rubuta gashi kuma yana yin wasiqu da yake yi wurin Hiraqal wajen Muqawqis wajen Kisra din ya kawo su wasiqu din rubutu akai sadaka rubutu shine bid'a kaga rubutu ba bid'a bane rubuta Qur'ani kuma shine bid'a an yi tankan lokacin sa abinda kawai aka yi shine an hade shi waje daya aka saboda ka jama'a su samu sabani kuma kai zama an sami din lokacin mazala ana ta yin wahayi ba zai kace ai wannan ba yanzu da wannan dalilin ya kawo shikenan wani zai kawo tarawih ci a tarawihin ma bid'a ce ya manta cewa manzo Allah yayi tarawih da sahabbai a masallaci ya da kimtowa ne bayan da ya san taru saboda yana gudun ka a fallanta musu yanzu kuma da babu shi ba wahayi ya ka da aka Umar ya ce a dawo a ci gaba da yin yanda ake yi din a rika yin wato limanci wani sai zama bid'a bai zama bid'a ba shi bid'a ana samun shi ne a aqidu da kuma wato ibada wato ana samun bid'a ne mutum ya fara da wata aqida sabuwa fil ba aqida musulunci ba a cikin aqida nace shine a samu mutum ya kawo wata matafiyansa kamar mu'tazila da ka kawo wata matafiyansu kamar khawarij da suka ce duk wanda yayin zunubi ya mafta musulunci zai kuma shiga wuta kaga wanda sun fara da aqida ce kasu sai a kira su waɗannan mazuwa zan zuciya ne kuma mazuwa bid'a ne bid'a suke yi su to banda wannan kuma idan kaga wannan a cikin abin da yake al-masailul ilmiya imaniya kenan a cikin masailul imani mutum ya fara da wani abu wanda yake kishiyantan iman da manzo Allah ya saukar to wannan ya zo da bid'a kamar su mu'tazila kamar su har su asha'ira ma har su maturidiya har su qadariya da murji'a da sauransu to banda wannan kuma wannan kaga muka ce a babin abin da zaka kudurci a zuciyarka kai imani da shi masailul ilmiya da ake fara a ce masailul amaliya kuma abinda zaka yi aiki na yau da gobe na ibada sallah azumi to su kuma akwai wasu abubuwa guda shida idan ka je ka duba shari'a mu da manzo Allah ya sharanta mana duk shari'a da manzo Allah ya kawo mana zaka ga baya wata abubuwa guda shida ko dai a zo a kawo maka wasu abubuwa a iyakance ka da adadi a ce a zahar kai hudu asuba kai biyu kaga an baka adadi shari'a haka take zuwa da abubuwan nan guda shida ko kuma mutum ya zo ko kuma zalla ya kawo maka wata ibada ga yanda zaka yi ta yanzu sallah ka cokam akwai inda ake farawa akwai inda ake sallamewa amma kai biya yanayin da za a yi ta ko kuma shari'a ta kawo maka shi a zamanin da za a yi za a ce kaza ibada kaza yanzu ramadana sai lokacin wata ramadana yayi haji sai wata haji ta yayi kaga ya baka zamani ko kuma a ce ka cokam zaka tashi ne ka je wani wuri wannan da shi ubangiji ya bautar da mu kamar aje aikin haji aje waje kaza ayi ibada aje kaza aje wasu masallatai ya guda uku ko kuma a baka jinsin wani abu a ce da shi ake sanka ibada kamar a kawo maka rago a ce kai gayya an kawo maka jinsi ko kuma a kawo maka wasu dalilai a ce da zaran kun ga wannan dalilin to ku ibada kaza a ce da zaran ka shigo masallaci ka da yitin musu kaga dalilin shigo yin wannan sallar saboda shigo masallaci to waɗannan abubuwa guda shida in kun lura shari'a ka duka kai tunani sosai ka gani shari'a ba ta fita waɗannan abubuwan guda shida al-adad shine farko sannan kuma sai kuma al-kayfiyya sai kuma az-zaman zamani sai kuma al-makan waje sai kuma al-jins a baka jinsin abu a ce da shi zaka ibada in ba shi ba to baka ibada bata yi ba ko kuma a kawo maka da sabab wannan abubuwa to idan ka kawo kake shari'a ce abubuwan guda shida a aikace a tace da kake yi na gabbai na ibada to yanzu mutum ya zo da bid'a ina son a fahimci inda ake samun bid'a kaga muke ana samun bid'a a cikin matsalolin imani da ake kudurcewa a zuciya mutum ya kawo wani aqida da ba na aqida musulunci ba kamar mu'tazila kamar murji'a kamar qadariyya da sauransu wannan dai bid'a sunan su bid'an su kuma ita kuma tana kan abin da suka kudurce ne to sai kuma aiki da muke yi wani ibada mutum kawai ana nan sai ya zo da darbul hudud wal adad ya zo ya ce abubuwa kaza a yi shi ajali kaza idan ya zo da wani da ya zo da wani abu ya ce a yi shi adadi kaza kuma jama'a wajibi su bi wannan abu su dimanta akan wannan abin mai adadi kaza din to sai a tambaye shi ina ka samu dalili in babu dalili sun ta bid'a bid'a ina bid'a a cikin ibada ba bid'a a cikin babin aqida ba wanda daga aqida daga ibada in ka dukuli za ka zama addini kuma baki da idan kuma mutun yazo ya ce a'a a ibada wata kila asali akwai ta amma sai ya ce shi yanzu bari ya kawo wata sabuwar ibada sallan da za a zama sai an fara sujjada sannan ayi ruku'i kaga da ya kawo wata samfuri na musamman da ibada kamar yanzu wanda zai kawo ya ce a ce a ta zikiri amma da shi zikiri ya ce za a zagaye wani kyalle kaga ya kawo kafiya ce sabuwa yanzu ba a san wannan kafiyar ba ko ko a ana nan sai ya ce shi sai an kike jiti kuna ko ko sai ya ce an yi wani yawon maukibi ana zagayawa ana zagayawa ana zuwa ana wasu ibada daban to ya kaga ya kawo kafiya ce sai a ce ina dalili ina ka samu ka duba ka gani hatta wato ire-iren waɗannan wato malai ba ta bari in ka duba hatta iya usuna nan Sheikh Usman bin Fodi ya ta kawo ire-iren waɗannan misalai na jama'a saga da bid'a to idan mu sai kawo wato irin wannan abu yake shanci a addinin musulunci to sai malai sai wannan abin da ya kawo sunan sa bid'a sannan kuma idan ya kawo wani abu a wani lokaci yace ita wannan ibadar zan baka wata fa'ida ce amma ba a yin ta sai a lokaci kaza kawai to yanzu abin da ya kawo ce to wannan lokacin da ka kawo ina dalilin sa babu shi ijtihadi ne to ba ijtihadi a nan ba ijtihadi a zamani kawai ka bar ka ajana a wannan bid'a ce sunanta sai aka wani zai ce ai wannan ibadar sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza a lokaci kaza kuma to wannan shi ma ya zama bid'a sannan kuma malamai suka ce kuma haka idan ya ce a wani bigire na wani waje shi ma ana son a je wannan bigiren zuwa wannan bigiren ibada ce kamar yadda yanzu ake zuwa wato harabi ya ce a shi ma yana nan akwai wani gari kaulaha da sauransu a duka zuwa can ana zuwa ibada ce zuwa wannan garin wannan sai a ce ina da dalili to wannan zuwa ya zama zuwa ta bid'a kowane ne kuwa ko da kowane ne ya ce shi musahabbi ne a je wannan gari in dai ba wai zuwa ne na sada zumunta ba sada zumunta wannan ya halatta in dai ba zuwa ne neman ilimi ba neman ilimi ya halatta a ka ce saboda wurin na da tsarki bari in je in yi ibada a wajen sai zuwa ne yace sai a je wurin in kuma yace shi yaga abin na da kyau to waye sai su faɗa yana da kyau wala taqulu lima tasfa alsinatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram idza ta'ala Allah alkadhib kar ku ce kaza na da kyau kaza ba yi da kyau kawai a amanu Allah ta'ala ki kawai ku kira ba Allah kariya haka zalika idan yace zai kinkiro wani abu da shi kisan a duka irin wannan botan da shi kamar yace layya kaza an ce mi da wato rago shi yace kawai a zo da jimina a yi layya da shi wannan yace kuma wannan ya kamata a duka yi da jimina ko da kaza ko da zakara ko wani abu irin wannan wannan ya kawo bid'a a cikin addini haka zalika wasu abubuwa da musulunci kawo wani gajin sun abin da ake amfani da shi yace ka je ka yi da kaza ma to sai a ce ina dalilin ka in bai kawo dalilin ya zama bid'a haka zalika idan ya kawo wani dalili na ibada wanda yake babu shi a cikin shari'a kamar shigowar masallaci zai sa bi sahihul muslim sai wani ce a da zarin ya ga shehin sa to shi wato abinda kawai zai yi a lokacin zai juya ya kalli shehu na sai ya wasu ibada daban dalilin yin ibadan dalilin yin sallar shi na ganin shehin sa kaga yanzu ya kawo dalili wanda ba daidai ba sai a ce ina dalili wannan dalilin nasa ya zama bid'a saboda haka waɗannan a nan ake samun bid'a ko da ka kawo bid'a a ɓangaren masailul ilmiya imaniya misali ta imani ka kawo wani abin da babu shi a gidan magabata baki da to wannan sunan sa bid'a ko kuma ka kawo bid'a a babin addini na ibada da ake na yau da gobe wanda galibi a dama tauhidi ya iri biyu ne tauhidi akwai ɓangare irin wannan da mata misali ya riga wannan magana tana dai yana gyara maka aqidinka ne abin da zaka yi bindi a zuciyarka to banda shi kuma akwai kuma tauhidul ibada suke kiran shi wanda duk in zaka yi wato in zaka yi sallah zaka yi azumi to shi ma yana bukatar ka tsanta ma Allah bauta to kaga wannan shi yana bukatar sai ka kiyaye waɗannan sharadai guda shida in ka kiyaye ɗaya daga ciki a cikin waɗannan ababi to mutum ya yi bid'a wanda kuma duk idan aka je aka duba manganu na Abu Saka Shatibi ya yi waɗannan maganganu da yawa malamai suna yawan wannan maganganu ga istigara'in shari'a zaka samu haka suke mazala dalilin da yasa wannan ya zama bid'a saboda waɗannan su ne addini addini ko dai addini da muke aikace na ibada to baya ta abubuwan nan guda shida ko kuma abin da muke gudu cewa a zuciya to wannan in ka dinkule su ne addini shine kuma mazala ya dinkule ya ce man hadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd fi amrina hadha yana magana a cikin lamarin nan namu na addini ka kirkiro wani abu abin da babu shi to an bar maka kayanka yace amlahum shuraka shar'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah yace ko suna da wani abu ban tarayya da suke kira musu abu wani abu na addini abinda Allah bai shari'a ba bai izini ba yace addini ba ga ba cikin rayuwa ba shi ya saboda haka a Abu Saka Shatibi akwai ta'arifi da yake yi bari mun kawo ta'arifin aji yanda yake ta'arifin bayan ya gaba karanta waɗannan abinda mazala ya faɗa da kuma abinda Allah ta'ala ya faɗa a cikin Qur'ani sai zo ta'arifi mai kyau na bid'a wanda in dai kana son ka bi ka fahimci bid'a to ka daura ta'arifin ka riga ka gama ta'arifi ne guda biyu akwai ta'arifin farko da ya fara yi sai ya ce bid'a ita ce tariqatun fid dini muhtara'a تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى يتي بدعة يتي وتهنيا أتكين الديني أكتر إلى سابوة هذا أكتر أتكين الديني باتكين رأي بابا كرني إبا سامة لما لما لا يسامة لما لن كتير هم وانيا يبدعة أتكين أي وانا رأي واتي لبي كما تمني ما قوة إن كادي بل قوة نادي إر الناس خلوق بلا لا أكين إما بابا لا دا ما أديني بني وانا إيش الطريقة في الدين مخترعة ولا أكتر إلى tubahi shari'a an yi da kuma da sunfuri ne ta yi kama da shari'a kama da shari'a shine wajen abubuwan nan guda shida ko dai aka kawo adadi ko aka kawo dalili ko aka kawo jinsi ko aka ce za a je a bigire kaza ko aka ce za a yi azamani kaza ko za a yi adadi kaza shine tubahi shari'a yuqsad bisuluki alaiha abinda ake nufata da wanda ya aikata wannan aikin al-mubalaghatu fi ta'abudillahi ta'ala shine ya kai kololuwa wajen bautan Allah shi so yake ce yana bauta ma Allah da wannan zikirin so yake ce yana bauta ma Allah da wannan zikirin juma'an da yake yi kuma zaka yi bakin yalli farkin li kaga ashe wannan bid'a yazo da ita a cikin addini wannan shi ta'arifin da yake malam yayi mana a farko idan kuma kana son kai ta'arifi da zaka shigar da har wasu maqasidud diniya ciki wasu abubuwa na mada ake kira musalihul musala sai yace to abinda zaka yi shine kace tariqatun muqtara'a tudahi shar'iyya يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقه الشرعيه sai kace wa ita ce hanya da aka kirkiro wacce take kama da shari'a a ce abubuwan da guda shida abinda ake nufata da ita shine kwatankwacin abinda aka nufata da shari'a bambancin wannan tarifin da wancan tarifin na farko shine wa tarifin nan na biyu ya shigar da wasu mu'amuloli da ake yi a cikin rayuwa wanda shi kuma ya sa a shari'a inda ya dauko wannan shine fadin mazala man amila amalan ba man ahraf bi amrin hada ba kaga wannan cewa man amila amalan duk wanda yayi wani aiki laysa alayhi amruna wa babu umrun fa huwa raddu amr masa kayansa aiki kuwa kaga zai shigo cikin tsandauran addini da kuma abin da yake har mu'amala na rayuwa mu'amala ta rayuwa zai zama haramun ne shine yayin da ka zo da riba baka yi gaskiya ba a cinikayyanka mutum yayi ƙarya yayi kaza kaga wannan ya zo da wani abin da ya sa abu shari'a kenan to shine yake cewa mutukar wannan abin ya sa abu shari'a to yanzu wannan abin da yayi sunansa bid'a a tarihi nan da biyu amma a tarihi na farko wannan sabon Allah sunansa amma kuma a cikin addini in ka kawo shi ya zama bid'a wata kila an fahimci yana yin tarihi yadda yayi mu'amalat almaliya da masalih da sauransu wannan in dai baka zo da abin da yake kishe musulunci ba to ba a cewa kai bid'a a tarihi nan sai in ka zo da abin da yake kishe musulunci to ya zama wato bid'a kuma ka saba ma wato magabata wanda dai duk wanda ke sanya ya fahimci wannan abubuwan ya je duba littafin al-ihtisab na shi al-allamah al-usuli Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lahami al-Shatibi to zai je sami wanda littafin nashi na al-ihtisab ya rasu 790 ya tattaro manganin malamai kan wannan babi ya tahari kuma ya tace kuma yayi wato ya fitar da wani wajibin littafi wanda akan bid'a ne babu kaman sa akan bid'a babu kaman sa shi ne zaka samu da yawa daga cikin wanda ba san masu san bid'a su kuma ba san wanda littafi duk da malike ne kuma ba malike ne wannan shi kanshi ba malike ne amma zaka ga yanda wato yayi kokari kware da gaske babu kaman sa a cikin abin da ya kawo din ya kuma yi kokari ya amfana da malamin suka zo kafin shi ya amfana irin su Ibn Taymiyyah da su Ibn Qayyim zaka samu ya amfana da su a maganganun su musamman Ibn Taymiyyah al-i'tisab shine wato yanda mutum zai ka samu tsari daga bid'a din to wannan shine karshen abin da malamin ya kawo mana a wannan tafi sai ya cika she da cika shewa wato na rabu khatimatu sa'ada ya cika she da yima wa zalla salati saboda wato ake nasa albarka sai yake yace wa sallallahu ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi salati ga shugaban mu annabi muhammad nabihi annabinsa lafazin as-salat asali a yaren larabci wannan lafazi yana tafin addu'a kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum kai musu addu'a addu'an da zaka yi musu wannan natsuwa ne ga mu'minai to kaga nan as-salat ana wa salli alaihim ai kai musu addu'a sai kaga lafazin as-salat asalin a yare ana maganan wato addu'a ya musu
sharshi
ai wannan yazo bayan Ibn Taymiyyah ne wannan ya rasu 790 Ibn Taymiyyah ya rasu 728 so muna maganan sallah lafazin sallah tana nufin addu'a a yare amma kuma mu da shari'a musulunci ya zo da hakika shari'a in ana maganar sallah ana maganar wannan sallah da muke yi da za a fara da kafara harama kuma a cika shi da sallama wannan shine wato sallah a wajen mu to amma anan da yake cewa Allah ya manzo Allah salati wannan ana wato neman ubangiji ne wato nema ubangiji ne ya manzo Allah wani abu to malamai sun yi fasaran mana salati wani irin salati ne Allah ta'ala zai yi ma annabi inda lafazin as-salat shine addu'a Allah kuma kaga wa zai ruka sai in ka ce ya roƙi kanshi wato ya ƙara wa Allah wato falala kenan kawai wannan shine ma'ana shi yasa Abul Aliya magana mafi kyau kan fasaran salati da Allah ta'ala ke yi ma mai'iki shine abinda Abul Aliya ar-Rayahi ya faɗa cewa salati da anan ana magana wato ubangiji ya yi ma ya ƙara yabon manzon Allah ya ɗaukaka ambatansa a wajen mala'iku ya girmama sha'aninsa ya kuma girmama addininsa to yanzu manzon Allah Allah ta'ala ya yi ma manzon Allah salati shi kuma salatin da mahalukai mu muke manzon Allah shine mu rika ƙara neman ubangiji ya ƙara ɗauka ma'aikin to yanzu salati muka masa wato in muka nemi ubangiji ya ɗauka ma'aiki to mu ko ubangiji mu kuma sai mu ba mana salatin wato mu ba sai ƙara ɗauka da mu matsayin to haka abin yake tafiya to da kai nan idan aka ce Allah ya yi ma manzon Allah salati abinda ake magana shine abinda ake so manzo Allah ya samu na yardan ubangiji da yabansa da kuma girmama sha'anin manzo Allah to ya samar da wannan abin wannan shi ake magana ba ana magana shi je roƙi wani ba babu wani ubangiji ya zai roƙa ubangiji shine wato al-ghaniyyu mabuwayi wannan sa kuma shine mabukaci sai malai yace wa ala alihi wa azwajihi da kuma alayen gidansa wa azwajihi da kuma wato matayansa wa zuriyati da kuma zuriyarsa wato Allah ta'ala yayi salati ga wato mutanen gidan na manzon Allah lafazin al-ahl asalinsa daga al-ahl ne lafazin al-ahl asalinsa al-ahl al-ahl shine mutanen gidan mutum matansa da kuma ƴaƴansa da kuma dai wanda suke da dangantaka da jini tare da shi sai a ce al-ahl to daga baya sai aka maida wannan ha'un ta zama hamza sai zama al-a'l to su kuma ka'ida na yaren larabci ba sa bari hamza da hamza su haɗu ɗaya yana da haraka ɗaya kuma yana da sukuni su sai a yi talini na biyu sarrafa sai aka mai shi an sai a shigar da a shigar da ɗaya cikin ɗaya to sai ya zama al'adu ɗaya da ka kira shi ne sai da aka shigar shi zama al'adu al'adu shi kuma a yare asalin idan aka faɗa al'adu ko al'adu wanda suke fara shiga shine zuriyar wannan mutumi da kuma matansa idan aka magana iyali ko aka magana iyali ma mu ai kaga ba ma har a yaren Qur'ani ma aka magana al-ahlu aka shiru ana magana wato mata ina faɗa wannan saboda wasu suna kokarin cewa halayen gidan manzo Allah babu mata kamar yan shi'a babu matansa sun fita da yan shi'a baki da to wannan kaga wato ba su bi manhajin Qur'ani ba Qur'ani kaga kun kaje magana al-ahlu ma to baya magana wanda suka hada al-a'mam wanda suke yan cousins ne kamar su Aliyu ai ko zai maza Allah ne dan wa da dan kani ne ba magana ma in aka magana da halu ba su ake fara kawo ba na fara kawo mata da yaya su ake fara kawo ba ba magana ana magana wato ya matar mutum a Qur'ani in muka duba za ga ai maganan ahal Allah ta'ala da yake ba da labarin annabi Musa sai yace fa qala li ahlihim kutu inni ana sunara sai yace iyalansa iyalan matansa matarsa ai da ita ce iyalin ta ba ko ta iyalin ba ita ba Allah ta'ala da yake magana yake ba da labarin Sara Sara ta zo mala'iku suka zo wajen wani annabi annabi Ibrahim suka bashi bushara cewa zai samu ta to shikenan sai ita kuma kawai ta dinga mabaki cewa za ta samu da bayan shi wato annabi Ibrahim ya girma ita ma ta girma to da suka ce a ta atabina min amrillahi sai ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait yace ahlal bait wato ku ayana magana da matan ne sai ce ahlal bait ya ku wato iyalin gida a shi kaga ana magana mata din bazala shi kace da ake magana matansa Allah ta'ala da yake magana wato matansa a cikin suratul ahzab sai Allah ta'ala ya kara cewa wa aqimna salata wa atina zakata aqimna salata wannan zamini na mata ku yi sallah ku bada zakka sai kuma ce inna ma yuridu Allahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait kaga ashe wato mutanen gida ke inda kai ayi magana al'an ko al'ahlu mata suke fara shiga sannan sai aya sannan kuma sai wanda yake sanya shiga a shigar da shi a shigar da shi saboda haka anan wanda za su fara shiga shine matan manzon Allah da yayansa su za su fara shiga sannan kuma sai kuma duk wani mumini wanda yake asalin sa mumini amma asalin sa ko kuma wanda yake gefan sa kamar wanda yake kawun sa babban sa ko kuma wanda suke sun hada dan uwa da dan kai tare mumini amma duk wanda yake ba mumini ba to bai shiga ba saboda haka malamai suka ce duk wani mumini daga cikin Banu Hashim ko Banu Abdul Muttalib ko Banu Muttalib ya shiga cikin ahli bace da manzon Allah to daga nan ne su ayyu suka shiga kuma kaga daga nan ne suka shiga amma asali kaga su mata ya manzala su Aisha su ne shiga suka yi sosai da suka wannan lafazi na al-ahad sannan kuma su wato su Fatima su Ibrahim da sauransu wannan shiga suka yi saboda su yayan sa ne su kuma su Aliyu sun shiga ne saboda waɗannan su ne ƴan uwansa da jini da shi ne suka shiga saboda haka anan da aka yi maganan wato Allah ta'ala ya manzala Allah salati da ya kuma yi mutanen gidan manzala Allah to wanda za su fara shiga sune matansa da ƴaƴansa sai kuma Banu Hashim da kuma Banu Muttalib su za su fara shiga wannan in aka fada ahlul bait su ake magana kuma su ake magana malaike ishara su anan sai dai wasu malamai suna cewa babu ne da Abu Zakka Sanani ya kawo mangamin da yake ya rawaito daga malamai magabata cewa babu ne a ce kuma lafazin ahl kuma yana nufin al'umma ta manzon Allah da suka ansa da'awar sa ummatu ijaba wannan duk da wato wanda za su fi shiga shine wato ɗayansa da kuma matansa da kuma ƴan uwansa na jini to amma dai gaskiya wannan akwai sarai akwai tafawuli a ce mu ma mu shiga cikin wato ahal da manzon Allah kaga wannan ai ko aka faɗa ɗan mutun daɗi a ce duk wanda ya yi imani da manzon Allah ya yi imani da sunnar sa to shi ma ya shiga ciki to wannan kaga mu ma dai sai mu shiga ciki haka kaga albarkacin kadan ba me ake cewa to mu dai albarkacin manzon Allah za mu ce mu samu saboda haka albarkacin cewa mun karba mun imani da shi to sai mu shiga cikin wannan wato al'adin suka ce saboda mu din wato mun zama ahlu rasulullahi wa khasatu mun zama iyalai na manzon Allah kuma mun ke banta da shi saboda haka babu laifin idan in ya zama wa sallallahu ala sayyidina muhammad nabihi wa ala alihi zama ana magana da manzon Allah baki da wannan babu laifi malam sai ya kawo cewa azwajihi wa zurriyyatihi dai ya kara karfafa ma'anar hadda matansa ma da zuriyarsa baki da duk wanda ya zama ahlu bayti na manzon Allah duk abin da yake mulkar musulmi ne to yana da hakki mu murga mushi salati shi ma kamar yadda manzo Allah haka ya koyar a salatul ibrahimiyya Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad sadaka hakkin da ahlul bait ke da shi a wuyan mu in dai mun fahimci ahlul bait ne da gaske to wannan salatin da muke masa yana kai masa ai mu ma kuma idan muka yi kuma ubangiji babu muna fatan an aje lahira kuma ya samu cikin gamammiyar ma'ana na al'an mu shiga cikin wato iyalai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam malai yace wa sallama tasliman kafira kuma Allah ta'ala ya kubutar da manzon Allah daga dukkan wani aibi da abin ki kubutarwa mai yawa wannan shine at-taslim at-taslim yana magana as-sala ya zama ka kubuta daga aibi manzon Allah aka ce wato Allah ya ruka manzon Allah abinci abinda ake magana shine manzon Allah a kubutar da shi daga dukkan wani aibi dukkan wani abu da manzon Allah baya so ko abin ki Allah ta'ala ya kubutar da shi to wannan shine karshen abinda malai ya kawo a wannan mukaddima ta mu da muka yi wata da watanni muna ta karantawa ina daga cikin dan abin da muka dauka ina jin lokacin da muka fara dauka kamar muna kan gaban fadin malam wa anzala alaihi kitabahu alhakim وشرح له دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم اجي wannan gaba muka fara dauka bayan yan uwa sun ta magana cewa a fara dauka muka yi kasar yau yana 244 kenan dan uwa mallam Abdulrahman yau Allah ta'ala bai kawo shi ba shi daga cikin wanda suka dinga wato bada shawara cewa a ta dauka a dauka a dauka a dauka kusan ma dai wannan ba shine minna na mallam Abdulrahman da yake da shi akan mu ba tun farkon zuwa na Kano shi ne yake ta kokarin nuna min cewa a ci gaba da yin harkar da'awa kar a ce ma tunda an bar gida ba za a yi da'awa ba shekaru da dan yawa zuwa mulan Allah ta'ala saka mu shi alheri kuma ya saka mu duk wanda suka saurara da alheri mu din kuma da muka ji kokarin karantawa Allah ta'ala ya yafi muna kulakurin da muka yi wanda suka saurara Allah ta'ala ya saka mu shi alheri su ma mallan da ya rubuta muka amfana da wannan aqida tashi Allah ta'ala ya saka mu shi alheri wanda ma ya rubuta da wanda ya duba da wanda ya karanta da kuma mu da muka yi kokarin ba fashin baki ma waɗannan kalmomi nashi masu albarka Allah ta'ala ya saka mu mana da alheri baki da kuma Allah ta'ala ya saka ma jagoran wannan masallaci iyayen mu da suke kokarin kulawa da ta koyarwa na wannan masallaci Allah ta'ala ya saka musu da alheri Allah ta'ala ya taya su riko Allah ya biya musu bukatun su da alheri ya tsokode musu dukkan sharri wannan wannan shine karshen abin da mallam ya kawo mana na aqida na sahabbai wanda suka bi su da kyautatawa mallam ya kawo abubuwa da yawa ya fara magana akan wato sunayen ubangiji kyawawa da kuma sufofin sa madaukaka cewa sufofin ubangiji Allah bai gushe ba yana ya sabanta da sufofin sa baki daya sannan kuma mallam ya kawo magana cewa wato qur'ani magana sa ce shine da kansa ya furta qur'ani din ba maganan wani mahaluki bane dan haka qur'ani ba zai kare ba sannan kuma yayi magana cewa ubangiji na da sufofi daga sufofin da ya magana yayi magana cewa ubangiji yana ji yana gani ya kuma yi magana cewa ubangiji yana da hannu wannan bai fadi amma a can kaje ka duba a surin adab ya fadi cewa ubangiji yana da hannu kuma yana yin damka yana shimfudawa yanda yake bukata da ya gama sai yake cewa wa anna ilayhi mabsuqatan kuma hannuwansa guda biyu duka ubangiji yana shimfuda su wal ardu jami'an qabdahu yawm alqiyama was samawati madhuyatu bi yamini sai kawo wannan aya ya huja da ita saboda wannan ya tabbatar da abinda ahli sunna suka tafi akai sannan kuma mallam yayi magana akan cewa Allah ta'ala zai zo ran tashin kiyama bayan bai zo ba wato yana yi raddi ga sha'ira mai cewa wannan zuwa nashi ana maganar zuwan mulkin sa lamarin sa yazo sai yake cewa wa annahu yaji yawmul qiyamati ba'da an labi kun ja'iyan wannan sharhi yayi ne a can ayyan tafin nasa ya kuma kara fada cewa Allah ta'ala zai zo ran tashin kiyama wal malaku safa safa sannan Allah ta'ala mallam ya kara magana cewa Allah ta'ala yana saman halittarsa baki daya yana saman sammai bakwai kuma ya da yata akan harshen sa ba wai kasa ba yace duna ardihi ba wai a ce kasa ba zaka duk wanda yazo yace Allah yana garwai da aljira ko ina to wannan bai dace da aqida ahlus sunna wal jamaa ba malam cewa yi wa huwa fi kulli makani bi ilmi in ga je ka duba haka zaka ya fada wa annahu fawqa arshil majid bi dhatihi wa huwa fi kulli makani bi ilmi haka ya fada yana ko ina da ilmin sa ko ina ubangiji ya sani ya gani yana gani ya san duk abin da ake yi sannan kuma malam ba ya gama kawo na gidan duka a ta sai wa adab sai yace wa kullu ma qaddamna dhikran duk abinda muka ambata dinnan fa huwa qawlu ahli sunna wannan magana ne ahli sunna wa imati sunna kuma magana ne na shugabannin malamu shugabannin mutane mai musulmai wal hadithi wa fil fiqhi wal hadithi malamai wanda suke jagoranci a fiqhu da hadisi ala ba bayyana ku akan yanda muka bayani kakkai tawili yace akan yanda muka bayani wannan shine aqidan sahabbai shine kuma aqidan malamai na gari yace wa kulluhu qaul malik kuma dukkan shine maganar maliku ne wannan duka wani abu da kuka ji yanzu nan da kuka faɗa wace dukkan shi maganar maliku ne fa minhu mansusun daga ci akwai abin da karanar maganar maliku ne min qaulihi wa minhu ma'lum min madhhabi daga ci akwai abin da an san cewa wannan shi tace aqidan maliku a cikin matuman ganisu da aka rubuto daga wajen sa kaga ai muna yawan kawo maganar imam malik a gane cewa wannan maganar da ya kawo shi ma wato wurin imam malik ya same su saboda wannan shine karshen wannan sharhi insha Allah bayan shawarwari da muka yi da yan uwa dalibai da kuma malaman mu ma wato abinda aka iftirahi akan musa tunda yanzu mun gama kan magana aqidan wanda ya saba aqidan ahlus sunna jama'a da kuma aqidan ahlus sunna din to yanzu sai bangaren ibada kuma bangaren ibada sallah azumi zakka shar'in da kuma shine kalmatu tauhid la ilaha illallah la ilaha illallah shine zaka yi ma Allah ka tsanta ma Allah bautar Muhammadur Rasulullah shine zaka gina ibada akan sunna to yanzu wannan shine kuma malamai suke kadaita irin wannan koyarwa shi kuma da ambato suke cewa tauhid da ibada zaka ji shi Muhammadu Allah aya kansa yayin wannan littafi nashi to littafin mu da muka yi wato muka ga ya kamata mu sa a wannan babu shi kuma zai yi magana kan aqida ne na uluhiyya yadda ake bauta ma Allah da bautataka ma ubangiji da kuma tauhidi ya ake san Allah ya ake yi zikiri ma ubangiji ya yan aka yi ubangiji zai karba sai muka zabi littafi na nawatu al-maqdisi tajrid tauhid al-mufid na al-allama ahmad ibn ali al-maqdisi ya rasu 845 bayan hijira da littafin har yanzu muna ta kokarin a rika samun sa amma ba a riga ana samun sa amma sai dai a printa haka ai mishi wato kwaba amma dai insha Allah kafin nan muna wato kai koken mu wajen yan uwa din mu mai sanya sadakatul jariyar sa to yasa a iyayen ba su za mu dinga madawa mu ce sai su siyo littafi ba kuma mu za mu karanta mu za amfana a duk mai kokarin ya sa wani abu da za a sayi wadannan littafai na ilimi kuma a zo a karanta ni kai na ba yanzu ma ban ma da littafin amma dai nayi magana kuma lalal ta bai wuce ma dubi ba aka fada a je ayi printing ayi cover ayi komi duka bai wuce wannan kudade ba muna fatan duk wanda na
subscribe digital
ina da shi kai ina da shi aka magana zake turowa muna makaranta shi a majalisin mu da muke da safi koyo mun karanta shi saboda haka muna sa ran insha Allah yan uwa za a taimaka a bada wato gudunmawa wajen mu karanta wannan littafi yanda muka fara na mukaddima shi ma a samu wannan littafi shi ma a karanta a saboda amfana insha Allah wannan satin dai ba za mu dan huta amma dai sati na sama za mu yi ƙara shawara da wato magabatan mu gani in zai yi a wannan sati na sama sai a fara in kuma ba zai yi ba sai mu ƙara dagawa kuma wato za a sanar insha Allah za mu yi amma ko za mu yi shawara da magabatan mu abinda muka tarji Allah ya ba mu lada abinda muka kusa Allah ta'ala ya kai mana Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu na alheri ya tunkuɗe mana dukkan sharri wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
sa'atin ahlul baitin sa alaikum idan wanda ya zama ba shi sa ma za ka ga mutane suna ta san su jingira kansu da su sai ta fatiman ba saboda ai zuriyar sa ne wanda ya shiga cikin zuriyar sa yana da hakki ya mishi salati mutakar ya zama Husaini ko Hasani din da gaske in kuma yaje dan ka ta kanshi da ahlul baiti yayi ƙarya to wannan kuma ka ga la'ana ce haka la'ana ce haka mazala ya fara cewa duk wanda ya danganta kanshi zuwa ga wanda ba shi ne mahaifansa ba to yana da la'ana in ya tabbata sharifan ne shikenan amma dai akwai da'awa da yawa akwai da'awa kuma galibi shi sharifan ma yanzu za ka gani za ka sa zuwa da wasu abubuwa idan ya sai wata rawuta baya ce su waye waye duk wanda babu wani wannan magana in mutum yana tsafi sai ya fada kawai amma muna magana shi sharifi a sharifi shine ya danganta kashi zuwa gaba aiki cewa wuta ba ta ce sa ko a samu shi ba zaki baya ji wanda su dabar ce suke ba wai wani abu ne ba su dabar ne wanda baya cikin abin da yake wato manyan sharifan suka ce wai su ba ta jin wuta a yanzu sharifin kadara ya zama wato jinin manzon Allah sai yace ya bar musulunci baki da sai wuta da kishin sa yace ya bar musulunci sharifin ne jinin ma'aikin yanzu ba ga shi ana samun banda suke jinin ma'aikin ne amma ga wani ya sha kwat yana fara wasu maganganu na kishanta addinin manzon Allah ba a akwai wanda an san ma su Hashimites ne sosai ai ko wanda suke jagoranci na daula na Urdun ai Hashimites ne Hashimawan ne sukin Abdullahi da sauransu amma wani lokaci kuma ga sunan na Morocco ai ana samun irin wannan suna nan ba wai ba sa nan ne ba amma kuma ba ana bi tana su ne ba a bari su garata addini in wani ya yi abin da yana ta addini ba la ba ku mina cewa to yanzu sai mun bari garata addini ubansa haka ba za a bari ba to da kare ya ce shi sharifi ne wuta ba ta ce sa wannan duk ba magana su ce kawai yake yi ba magana ce ta ilimi ba mu dai in ya tabbata sharifi ne yana bin sunna ko ya yana da haƙƙi mushi salati wannan ma ya ishe shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ko ba ta ce sadaka ba wai a riga ba shi sadaka kuma yana ta dukewa ba